Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen VOA Africa kan mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Halol da kuma niyyar dukkan Sazango FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu haka da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna da asariya lafiya yau alhamis 13 ga watan 4 shekara ta 2017 sahabo Imam Aliyu ne a madadin sauran abokan aiki ciki har da Jummai Ali muke farin cikin kun kama tashoshin mu daidai wannan lokaci ga kanun labarai
Shugaba Ladimin na Rasha da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson dukkansu sun ce akwai rauni a dangantakar Amurka da Rasha Kasar Koriya ta Kudu tana tsamayin yin tattaunawa mai tsanani akan harkokin cinikayya tsakaninta da Amurka. A ranar Lahadi kuma idan Allah ya kai mu ɗan kasar Turkiya za su jefa ƙuri'a raba gardama akan ko a ƙara wa shugaban kasar iko ko kuma a'a.
Kanun labaran kenan.
Gwamnati ba za ta yi amfani da su ba sai ta je kotu-kotu ta bata amincewa ta yi amfani da su.
Batun kudaden da hukumar EFCC ta gano a Lagos jiya masanin tattalin arziki Kasimu Kurfi yake batu a kai.
A tantaunawar da muka yi da iyayensu sun kwatanta cewa alamomin sankarau ne yake damun su.
Hoto daga Niger din inda aka kaddamar da allurar rigakafi kan wannan cuta ta sankarau Jummai Ali tana tafe da shirin sai bango ya tsage yanzu sai ku gyara zama domin jin labaran duniya tukuna
Assalamu alaikum a sauraro ga kuma cikakken labaran Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yace dangantaka tsakanin Amurka da Russia akwai rauni yana nuni da cewa akwai rashin yadda tsakanin kasashen biyu Jiya Laraba Mr. Tillerson yayi wannan furuci sau'o'i bayan ya tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin da takwaran aikinsa na can Sergey Lavrov a birnin Moscow. Shi ma kansa shugaba Vladimir Putin a yayin da ake yin hira da shi a gidan talabijin na ƙasarsa ya yadda cewa dangantaka tsakanin ƙasarsa da Amurka ya taɓarɓare a bana. Rikici na baya-bayan nan tsakanin ƙasashen biyu shi ne harin makami mai guba da Siriya ta kai da ya kashe fiye da mutane 85 ko a jiya Laraba ma Rasha ta hau kujerar naki akan wani kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya domin kare shugaba Bashar al-Assad daga Allah wadan duniya a saboda mummunan harin makami masu guba da ya kai a makon jiya daftarin kudirin da Ingila ta gabatar ya tanadi yin Allah wadai da mummunan harin da Siriya ta kai da kuma bukatar gudanar da bincike akan al'amarin.
Kasar Koriya ta Kudu tana sa ran yin tattaunawa mai tsanani akan harkokin cinikayya da Amurka nan gaba, bayan da shugaba Donald Trump na Amurka da kakkausar harshe ya la'ani yarjejeniyar cinikayya da aka kulla tsakanin kasashen biyu. Yarjejeniyar harkokin cinikayya da babu tsangwama tsakanin kasashen biyu da ake cewa Cross FTA a takaice ita ce yarjejeniya mafi girma da aka kaddamar a zamanin mulkin tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Tun lokacin da aka kaddamar da amfani da yarjejeniyar a shekara ta 2012 gibin cinikayya tsakanin Koriya ta Kudu wato da Amurka ya rubanya har da dore kayayyakin da Amurka ke sayarwa Koriya ta Kudu ya ragu yayin da kayayyakin da Amurka ke saye daga hannun Koriya ta Kudu ya karu
a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu waɗanda suka cancanci jefa ƙuri'a a ƙasar Turkiya Da su yi nazarin yin zaben raba gardama akan ko a canja fasali ko kuma tsarin majalisar dokokin kasar ta yadda za a baiwa shugaban kasar ƙarin iko ko kuma a'a. Masu la'anar zaben sun zargi shugaba Recep Tayyip Erdogan da laifin kokarin samar da kafar yin mulkin kama karya yayin da su kuma magoya bayansa suka ce canje-canje za su taimaka wajen kare muradu ko kuma bukatun 'yan kasar. Girdiga jin ra'ayi da aka nuna da aka yi ya nuna ana keke da keke tsakanin masu goyon baya da kuma waɗanda ba sa goyon baya. Kungiyar kasashen Turai tana nuna damuwa akan adalcin yakin neman zaɓe bisa la'akari da cewa ana gudanarwa ne karkashin dokar gaggawa da aka kafa bayan yunkurin juyin mulkin watan Yuli da ya ci tura.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Yau Alhamis lauyoyin gwamnatin kasar Jamus suka ce masu bincike sun gano shedar cewa mutumin da aka kama dangane da harin bam inda aka kai akan bus inda ke jigilar yan wasan kwallon kafa a Dortmund yana da hannu a wannan hari. To amma wata sanarwa na cewa suna buƙatar izini ko kuma umarnin kama mutumin mai suna Abdul Basit A bisa zarge-zargen cewa shi dan kungiyar ISIS ne. Lauyoyin gwamnati sun ce sun yi imanin cewa Abdul ne ya jagoranci ƴan yakin sa kai guda 10 waɗanda suke da hannu a sace mutane da yin su moga da kuma karkashe mutane a gidansa kafin ya tsallaka zuwa Turkiya shekara ta 2015 sa'an nan ya wuce zuwa ƙasar Jamus a farkon bara.
Su kuma hukumomi a ƙasar Mexico sun kama mutumin da ake tsammanin shine ya kashe wani jami'in tsaron kan iyaka a shekara ta 2010 mai suna Herlosio Osori Arellans, wani jami'in tsaron Amurka a jihar Arizona da ke kudu maso yammacin nan Amurka, ya ce jiya Laraba aka kama shi Herlosio. Hukumar binciken aka talefuffuka ta Amurka ta yi tayin ba da tukwicin dala 150,000 ga bayanan da za su sa a kama wannan mutumin ɗan ƙasar Mexico. Ana zargin cewa yana cikin mutane 5 da suke wa masu dillalan miyagun kwayoyi masu gusar da hankali sata akan iyakar kasar.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, hukumar da take yaki da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya EFCC a takaice ta kama kudade masu yawa da ba ta taba kama irin su haka ba. Yawan kudaden ya kai aka ce ya haura naira biliyan 15. Je ne hukumar ta gano kudaden a unguwar Ikoyi a birnin Lagos. Babu tabbas kudin ko wane ne ke da su, kuma duk kokarin da wakilinmu na Ikon Babangida Jibril yayi domin jin ta bakin hukumar ya ci tura.
Alhaji Kasumu Garba Kurfi wani masanin tattalin arziki ne da saka jari da ke nan birnin Lagos.
In aka amso kudin nan, gwamnati ba za ta yi amfani da su ba sai ta je kotu ta ba ta amincewa ta amfani da su kai kenan. Na biyu kuma ka san akwai tsari wanda shugaban kasa ya nema, kuma ƴan majalisa har yanzu ba su amince mashi ba irin waɗannan kudaden da aka samu a fara amfani da su, wanda ya kamata ƴan majalisa su tabbatar da wannan. Abunda da zai faru shine gwamnati kudin da suke zaune ba su amfani yanzu za su shigo cikin aljihun bankin gwamnati, ko ba ta yi amfani da shi ba direct ne za ta iya amfani da waɗannan kudin, za a iya ba wani, za a iya juya su. Kudi in suna a cikin taki kaga ba mai juya su, kamar abu ne bai ma kowa amfani, shi wanda ya tara shi ba amfanin da yake mashi, ko ba a sako su ba cikin system yadda za a yi wani ya juya su ya samu wani amfani. To na farko dai amfanin da za a samu shine in an ci juya kudin zai taimaka ma tattalin arziki, ko a ce an tara kudi an ajiye ɗaya kenan. Na biyu idan ana irin haka, masu waɗannan ɗabi'ar za su ja jinin jikinsu, tunda sun san cewa abubuwan nan ba su yin su kaɗai, wasu mutane ne za su. To mutanen nan da suke sa suna ji suke da gaba suke zuwa suna ba da labarin nan ana gano kuɗaɗe nan, tunda abun nan ba za ka iya yin shi da kanka ba, ina amfanin ka yi shi.
To ganin yadda ake zargin ƴan majalisar dokokin Najeriya da tafiyar hawainiya wajen amincewa da wasu dokoki da zai baiwa gwamnatin Najeriya damar amfani da irin waɗannan kuɗaɗe ga talakawan ƙasa, hakan yana nufin kenan ƴan majalisar dokokin na zagon ƙasa ga gwamnatin Najeriya. Ga dai Alhaji Kasumu Garba Kurfi.
Ai wannan koja babu, in ka kula tun da ƴan majalisar nan suka shigo, dokokin da suka fi shafar su da kansu shine suka fi saurin aiwatarwa da dasturba. Amma idan ka ɗauka dokokin da suka shafi tattalin arziki da sauran abubuwa, yanzu ka ɗauki budget, babu yadda za a yi arzikin ƙasa gaba ɗaya ci gaba da tafiya idan gwamnati ba ta kashe kuɗi. Gwamnati kuma ba yadda za ta yi ta kashe kuɗi ba a tabbatar mata da budget ba.
Wasu ƴan Najeriya dai na fargaban cewa irin maƙudan kuɗaɗen da yanzu haka aka ɓoye a gidaje da ramuka daban-daban da ke faɗin Najeriya ka iya sa gwamnatin Najeriya sauya kuɗin Najeriya. To sai dai a cewar wani masanin tattalin arziki kuma tsohon ma'aikacin bankin UBA Malam Sanusi Hassan, bai kamata gwamnati ta sauya kuɗaɗen ba.
Ba buƙatar canza, an canza kuma ya yi asara.
Babangida Jibril, muryar Amurka daga Lagos.
Na duniya
A gaida Jibrin Babangida, batun tasirin tukuici da gwamnati take bayarwa kan waɗanda suke bata bayanan gano waɗannan kuɗaɗe, kowannan na taimakawa a gano irin waɗannan kuɗaɗe da kuma shirin kare masu bada waɗannan bayanai. Wannan shine muke son ku kira ku gaya mana ra'ayinku a cikin shirin dare. Har yanzu kan batun tattalin arzikin, a yau ne hukumar kididdiga ta Najeriya ta fitar da sabbin alƙaluma da suka nuna cewa farashin kayayyaki sun sauka da ƙasa da maki ɗaya watanni biyu a jere. To ko me haka yake nufi ga tattalin arzikin ƙasar da kuma talaka? Ga Nasiru da rahoto.
Masanin tattalin arziki Abuja Abubakar Ali ke mamakin wannan labari, amma daga bisani ga fashin bakin da yayi.
Amma idan har hakan ya faru, to ya nuna farashin dala na da naira wanda ya sauko daga 500 yanzu yake dan kangal-kangal tsakanin 400 da yankai. To kayayyakin nan da aka shigo da su, ina jin su ne yanzu suka fara zuwa. Amma idan ka duba da yake yawanci dama ƙasar nan mun dogara ne da kayan da muke shigo da shi daga ƙasashen waje, babu wani wanda za a ce za a yi farin ciki gaba ɗaya. Face mu sake zaƙe wando, mu fara sarrafa kayayyakin da za mu yi amfani da shi a cikin gida, a tada matattun kamfanonin da suka riga suka rubuje, a fara amfani da abin da za mu sarrafa a ƙasa na abinci ne na tufari na kayayyakin da yau da gobe. Wata biyu nan da ya rage, idan alal misali ko da shike ba buƙatu fata muke ba, dole ya sake tashi, za ka ga an sake koma gidan jiya. Inda Allah ya taimaki ‘yan Najeriya, duk da faduwar darajar naira ɗin, sai Allah cikin ikon shi samun naira ɗin ya zo ya zama ta abu ne kuma mai wuya. Da naira ɗin an ci gaba da wannan facakan da ake na kwana bayan faca-faca, to sai ka tura wani baro da naira ka je kasuwa kafin ka sayi man gida da za a yi amfani da shi a gida.
A nan tambayar magidanta masu sayen kayan na masarufi na da muhimmanci don ba da shaidar ɓangaren da aka samu rangwame. Sabo Imamu Gashuwa a wannan makon ya dawo daga karkarar jihar Yobe.
Kayayyakin abinci na gero, dangin shinkafa, wannan ba su sauki ba. Kayan miya da su sauko, albasa ana sai da tana 10,012 zuwa 14,000, yan tsada 4,500 a Gashuwa, a gaidan har 4,500. Da sai tumatir da sauran su price ɗin su yayi ƙasa, amma kayan abinci daga gero, abin da ya shinkafa, to gaskiya price ɗin su yayi sama. Shinkafa ta ɗan sauko kaɗan, wajen da daidaiwar price ɗin nan ta ɗan sauko kaɗan, amma ta ƙara koma.
Ai, sabo wannan fa yana nuna kayayyakin da ake a cikin gida ne suka sauko, waɗanda watakila ba abin da ya haɗa su da dala.
Gaskiya ne, saboda ita shinkafa problem tana da alaƙa da dala, domin idan ƴar gwamnati ta tsada to ta gida ta tsada, idan ta gwamnati ta wata ikorin ta sauko to ta gidan ma tana sauka.
Tun dala tana naira 520 har ta sauko zuwa 360 zuwa 370 sakamakon tura miliyoyin dala da babban bankin Najeriya CBN ya yi bankuna. Yanzu dalar na neman ƙara tashi zuwa 390, har ma a ƙarshen makon jiya ta kai naira 400 a Port Harcourt. Nasira da Mali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A jamhuriyar Nijar yau aka yi bikin kaddamar da kamfe na allurar rigakafin cutar sankarau da zimmar daƙi da bazuwar wannan annoba da ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 50 a ƙasar, daga cikin mutane kusan 1,000 da suka kamu da cutar a faɗin ƙasar. An kaddamar da bikin ne a ƙauyen da cutar ta fi ɓarna a jamhuriyar Nijar, kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto.
Mun samu mutum 940 da sun kamu, an samu mutum 57 da sun rasa rayuwarsu. Kuma kasan wannan alloba ta fara kamar jaha 6 banda jaha Agadez da jaha Difa, amma gari na harko inda an ka samu wannan alloba nan ne ƙasar Yuri, a nan ne garin da ake cema Kahe, shine samun ka zo dan mu fara wannan shaushawa.
Bayanai daga hukumomin kiwon lafiyar al'umma sun bayyana cewa yara 'yan ƙasa da shekaru 20 da haihuwa ne wannan cuta ta fi addaba a halin yanzu.
Wannan tranche d'âge ce shekara 2 zuwa shekara 20 su ne sun ka kamu. To an yi tanadin wannan maganin saboda a ce a ga kowa ya samu wannan shaushawa.
A asibitin ƙauyen na Kahe da muka leƙa, galibi yara ne aka kwantar. A tantaunawar da muka yi da iyayensu, sun kwatanta cewa alamomin sankarau ne ke damun su. Misalin wannan dattijo mai sunan Hassan da ke cewa ya rasa wani ɗansa a dalilin wannan annoba, kuma ga wani na biyu da suka zo da shi ganin likita.
Son kai wakan gonu da gogo safar, ayyanka kai jin daɗi inda kuka abu. Su bi nan andi amankani.
Matsanantan alamomi masu likitarwa da annobar ta sankarau ke bijirowa da su a Bana sun haifar da rudani sosai a kawunan dalibai da iyayensu a karkarar Yuri, kamar yadda malamai ke kokawa a kai.
Ne village environ ina an yi ta samun rasuwa da yawa. Shi yasa yara suka rigita kwalkwal ba su zakwa. Wallahi.
Bayan wanga dai mun san da abin ga kwanciyar hankali zai dawo yara sai su zo za su zuwa ekol.
Allurai kimanin 25,000 ne yanzu haka hukumomin Niger suka yi tanadi domin tunkarar wannan annoba kafin isowar sabuwar order da suka yi a wajen hukumar kiwon lafiya ta duniya. Saboda haka aka gargadi mutanen da suka riga suka samu shawarar a bara da bara waccan ba sa cikin waɗanda ke huskantar hadarin kamuwa da wannan ciwo.
Waɗanda sun karga sun ka samu su bari a yi ma waɗanda ba su samu ba a yi musu wannan shawarwa saboda mi saboda ka san ita wannan shawarwa tana da ka'ida. Maganin da ke zawa bisa bita daidai mutanen da anka ce ils sont exposés. Kuma in an samu wani wanda ya kamu da ciwon nan daga Najeriya ya shigo Niger za a mishi wannan maganin kyauta saboda mi saboda in ba a mai maganin ta kan yi wa ya shigo cikin gari ya dauha mulkin gin mutane. In ka doko Najeriya, Burkina Faso, Benin, Kamaru duk kasashen nan da a cikin wannan bandar wanga lokacin sai sun samu wannan ciwon.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Murya ta farko da kuka fara ji a rahoton ta Dr. Iliyasu Idi mai nasara ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger kenan aka ji. Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 10:16:16. Ga jin mai da shirinmu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage. Assalamu alaikum. Jummaya Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu filin sai bango ya tsage yana tare da Senator Ali Malam Wakil, shugaban kwamitin yaƙi da talauci da fatara na Majalisar Dattijan Najeriya, wanda zai ci gaba da ƙoƙarin amsa tambayoyin wasu masu sauraronmu. A saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Alhaji Jida Maturu, wanda ake kira Alhaji Usman M. Sani daga cikin garin da Maturu. Ina wa sanata murna ga haduwar mu da shi a cikin wannan fili, kuma ina so zan masa tambayoyi kaman guda biyu. Sannan da nake so in yi wa sanata, asali dama ita wannan gwamnatin mun ta allaka ne dama akan mun kawo ta saboda ainihin mun talakawa mu samu sauki. Ne ga shi aka waye gari yanzu talakawan kwata-kwata wahala suke sha fiye da wancan gwamnatin da ta zo ta wuce. To ina son sanata ya biya mun a wani dalili ne ya faru muka samu kunci fiye da wancan abun, kuma a matsayinsa na kwamiti na korar da talauci yana zaune yana gari kuma har da shigo mana da hanyoyin da mu talakawa za mu ji daɗi ba, shi ne magana na farko kenan. Magana na biyu kuma a san ita wannan gwamnatin ta ce mu dukuma mu koma gona. Na biyu ka mun riga mun koma gona, to amma gonan na farko ba a wadata mu da taki ba, ba a wadata mu da tractor ba. Na biyu na biyu ta kuma shine har yanzu noman nan in zaka yi shi sai kana da abun shiga, to talakan bai samu abun shiga ba da yaya ne talakan zai samu ya koma gona har ya samu ya tafiyar da aikin gonansa yanda ainihin zai zo ya yaki talauci sai aka yakan talaucin.
To ka gama tambayoyin?
Na gama tambayoyina.
Sanata gare ka.
To alhamdulillahi za ka yi hakuri mai yiwuwa zan faɗi kalamai da ba zai kwanta maka ba, amma in aka ki gaskiya sai ɓata. Wannan gwamnatin namu na gani ta yi rawan gani, musamman kai da ka fito da Maturu ka san irin halin da muka samu kanmu a da Maturu wanda mu isa mu fita mu yi walwala ba. Ko zaman yau ni da kai muna walwala a da Maturu tukun sai mu gode wa Allah, don da baka tunanin ma noman kana tunanin mafaka ne da sauransu haka. Saboda haka a ce wannan gwamnati na talakawa ba ce wani abu ba a yi mana adalci ba, ɗaya kenan. Kuma wahala da ka gan shi kamar yadda na faɗa a farko, Allah kaɗai zai yaye. Ni na tabbatar ga bisa ga sunanka musulmi ne kai, to mu tawali'u mu tsarkake zukatanmu mu koma ga Allah. Muka tsarkake zukatanmu duk wannan matsalolin za su zo su shige bi'izin Allah ta'ala, kuma suna shigewa. In ka duba yanzu haka tsawalan kayan kudin masarufi ma ya so masaukowa, saboda dama duk mu ne da kai 'yan kasuwa muke tsawala kudin abinci mu ce dole. To dole ita ma tana nan tana faduwa. Insha Allah kaga kuma ana samun saukin kayan abinci. Batun gona lalle an yi kira kowa koma gona. Ina so ka gane cewa muna da abubuwa uku ne a Najeriya, akwai gwamnatin tarayya, akwai gwamnatin jihohi, akwai kananan hukumomi. Irin wannan batun taki da traktoci da sauransu ya ta'allaka ne akan haƙƙi ne akan gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi. Ita gwamnatin tarayya tana kawo tallafi ne ko na takin nan ko na malaman gona ko na wasu shawarwari, inda tana da faraga tana iya ta taimaka da wasu na'urorin da sauransu da yi. Amma wanda haƙƙin su ya ta'allaka su ne gwamnatocin jihohi. Saboda haka shawara zan baka, ka yi ƙoƙari ka bude hanyar sadarwa tsakaninka da ɗan majalisa mai wakiltanka a majalisar dokoki na jihar Yobe cikin lumana, a gaya musu matsalolin da yake addaban al'umma ba cikin tsangwama ba. Biznillahi ta'ala za a samu sauki. Shi kansa muna karanta kuna yabon burabura da kuke kiransa gwamnan, kuma na tabbatar in kuka gaya mishi wannan in akwai hanyar da zai ci gaba da taimakonku.
To mutum na gaba, bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina yi wahajiya barka da yamma, ina yi sanata barka da zuwa.
Mun gode.
Ina da tambaya guda biyu da zan yi. Sunana Adamu Amsu Damatu.
To.
Tambaya na farko da zan yi wa sanata shi ne, mu ƙananan 'yan kasuwa da muke Najeriya da mun ci kowa yawa.
Na'am.
To, shi ne nake son tunda an ce an tanadi wani abu da za a yi wa ƙananan 'yan kasuwa. Mu a nan jihar mu ta Yobe, ta ina za mu kullo wannan abin wajen samun shi? Tambaya na farko kenan. Tambaya na biyu kuma, mu kasar mu daman kasar noma ce kamar yadda ka faɗa. To mun ta halaka mu yi noma don mu samu jarin kanmu. To sai ya zama kuma kamar yadda ka faɗa, hauhawan farashi ya zo ya mallake mana komai. To shi ne abin yawa. To mun zo mun zama ba mu da abun da za mu iya yin noma da shi. To sai muka zo muka ta halaka, gwamnati ta faɗi ta mana cewa za ta ba mu abin da za mu yi noma da shi. To muka zo muka tare yi muka ta cika kuma kuma muka tawo kuma kuma an kama duk abin da ya kamata, kamar na IDC da kuma da kuma sauransu. Amma tallafin yau sama da shekara biyu bai zo ba ko shekara ɗaya rabi, ba mu gan shi ba. A ina ya tsaya abin?
To amma ni ina ganin tambayar ka ta farko da ta biyun nan kamar ya bada ansa, tunda yayi batun bankunan nan da aka ce a jiya karɓi bashi, sannan kuma batun neman kayan aiki din nan da yace su tractor da sauransu yace ku yi ma dan majalisar ku na jaha da ke wakilta mazaɓakun aka mi magana zai taimaka. Ban san
wannan ba shi ba irin wannan taimakon ba, taimako na talai financial taimako da ake nema daga gwamnati wanda take alƙawarin za ta bamu don mu yi noma da shi.
To
ne daga muka ni ba wakilin gwamnatin jihar Yobe ba ko majalisar dokoki na jihar Yobe, ina magana ne akan
gwamnati.
Eh shi ne to ka bashi baka ansa mana, ka tsaya kuma ana je in je, kai baka ji abin da zai faɗa ba, kai haƙuri ka ji abin da zai faɗa.
Kai hakuri, abin da na faɗi shi ne cewa ku je ku kafa ƙungiyoyin cooperatives, wanda in kuna da shi ku je Bank of Industries za ku ba ku wannan bashi. A muddin kun cika sharuɗa da suka ajiye, sharuɗa ɗin nan shi ne cewa ƙungiyar ku an mata rijista da ma'aikatan cooperatives na jihanku ko na gwamnatin tarayya, ko akwai wata ofis a Abuja da ake kira Cooperative Affairs Commission inda suke ake rijistar kamfanoni da sauransu haka. Bayan wannan kowa a cikin ku zai zama yana da asusun ajiya a banki, akwai wani namba da ake kira DBS. In kuna da DBS ko 20 a kungiyanku za ku je ku yi applying. In kai applying in ba ku samu ba in kun yi ƙarshen ruɗa, suna na sanata Malam Ali wakili, ni ma makwabcin ku ne, ni ma ɗan damato ne, za ku iya ku nemi, kuna iya ku nemi sanatan. Kuna iya ku nemi sanatan ku ba shi takardar in kun cika sharuɗa in ba su kira ku ba. Ku nemi sanatan ku ko ɗan majalisar wakilai na tarayya ku ba su. Muna nan za mu bi muku kadi, saboda wannan gwamnatin suna buƙatar su taimaki al'umma. Kuma shi ya sa shi ba Buhari ware wannan kuɗin. Mu kuma majalisa mu goya mishi baya, shi ya sa ba mu taɓa duban menene kuɗin ba. Da zarar ya zo muna rufe ido ne mu amince da shi. Na biyu, wajen tallafi. Ina so ku yi ƙoƙari ku yi tozali da gwamnatinku. Akwai kuɗi da gwamnatin tarayya ta bayar kamar na noman rani da sauransu haka, wanda shi ne za ka ga wasu jihohi suke batun shinkafa ko an san ku da yin alkama da sauransu haka. saboda haka akwai tallafi da gwamnatin tarayya take bayarwa ta hannun gwamnatocin jiha wanda babban bankin Najeriya ne take bayarwa biliyan 3 ko wani gwamnatin jiha ban san ko naku sun je sun kai sun cika sharida sun karba ba amma dai na ga gwamnatin tarayya ta yana ba da wannan tallafin ta hannun gwamnatin babban bankin Najeriya wato CBN
abinda ya sawaka kenan sai kuma shirinmu na gaba insha Allah zamu gabatar da wani sabon shiri na sai bango ya tsage
to a gaida malaman yanzu kuma ga kadan da cikin ra'ayoyi da ku aika mana ta email
wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abu Sa'ad Mahuta Yace salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya. Allah sarki. A yau na shigo filin naku ne domin in ƙara jinjina ga hukumar EFCC akan yadda take ƙara kamo waɗanda suka saci dukiyar ƙasar mu Najeriya. Haƙiƙa gwamnatin ƙasa ta Najeriya a yanzu dai ba ki da hujjar fadar cewa babu kuɗi a wajen gwamnati. Dan haka in dai za a yi wa talaka aiki to ya kamata a yi mashi kamar yadda hukumar EFCC ke aiki a bisa gaskiya da adalci sai kuma wasiƙa mai cewa salam VOA Hausa a gaskiya rikicin da ya barke tsakanin ƴan sanda da sojoji a garin Damaturo wanda yayi sanadiyar mutuwa daga bangarorin biyu san ba mu ji dadin sa ba duba da cewa hakan zai iya kawo tsaiko a yakin da ake yi da ƴan Boko Haram a jihar sako daga Idris M Idris da maturo na jihar Yobe wasiƙa ta gaba kuma cewa tayi fatan alheri ga ma'aikatan VOA Hausa kamar ƴan kungiyar Boko Haram masu alaka da kungiyar ISIS waɗanda suke yunkurin kai harhare akan kaddarorin ƴan kasashen waje da jami'an tsaron ƙasa ta Najeriya suka yi abin yabawa ne da jinjina muna addu'ar Allah ya ci gaba da tona asirin ƴan ta'adda waɗanda suke cikin ƙasar mu Allah kuma ya kawo mana ƙarshen su amin
To madalla a gaishe ku. Ana tare da sashin Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC karfe 10:11 da kusan minti 27 na safe. Ga shirinmu na karshe kafin mu sallama da ku baki daya.
Wani labari da muka samu yanzu na cewa shugaba Bashar al-Assad na Syria yana ci gaba da nuna taurin kai ko kuma bijirewa a yayin da ake ta yin Allah wadai da gwamnatinsa a saboda mummunan harin makami mai guba da ta kai a makon jiya domin kungiyoyin da suke nazarin harkokin ƙasar sun ce sojojin Syria da na Rasha din sun zafafa kai harhare akan farar hula Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yace dangantaka tsakanin Amurka da Russia akwai rauni yana nuni da cewa akwai rashin yarda tsakanin kasashen biyu. Jiya Laraba Mr. Tillerson yayi wannan furuci sa'o'i bayan ya tattauna da shugaban Russia Vladimir Putin da kuma takwaran aikin sa na Chancellor Sergei Lavrov a birnin Moscow. Shi ma kansa shugaba Vladimir Putin a yayin da aka yi wani hira da shi a gidan talabijin ya yadda cewa dangantaka tsakanin ƙasarsa da Amurka ya taɓarɓare a bara. Koriya ta Kudu tana sa ran yin tattaunawa mai tsanani akan harkokin cinikayya da Amurka nan gaba bayan da shugaba Donald Trump da kakkausan harshe ya yi la'ani da jijiyar cinikayya da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu.
To madalla a gaishe ki ma sauraro abin da ya sawo kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can wato bayan lisha da ikon Allah za mu sake dawowa kamar yadda na gaya muku yau muna so mu ji ƙarin ra'ayoyinku kuma ra'ayoyinku dangane da wannan shiri na bada tukunci ga wanda suka bayo hukumomi bayanai dangane da inda aka boye kudade da aka sata daga hannun hukuma kamar na madadin Jummai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazar Gresham da kuma dakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Malam Urku da ya rika mata nan ne sahabu Imam Aliyu zan daka ta in sallama da ku amma kada ku za ku da domin ga malamai na zauren yau da gobe za su gabatar da shirin namu na gaba wanda zai duba batutuwa da suka shafi ya cututtuka da suka hada da sankarau da kuma wannan cutar daji da ke fifarna ga mazaje ai sauraro lafiya